Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Aisha Ba'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin, 3 ga watan Yuli shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Aisha da kanan labarai.
To baba, fada tsakanin sojojin Sudan da mayakan RSF ya tsananta a jiya Lahadi a sa'idin da yakin yake gwabzawa a babban birnin kasar da kuma yammacin yankunan kasar ya shiga mako na 12. Kungiyar OIC ta bayyana cewa akwai bukatar daukan matakan wato haɗin gwiwa domin hana wulakantar Al-Qur'ani mai girma, kana ayi amfani da dokokin kasa da kasa wajen hana kiyayyar addini. Sannan jakadan tarayyar Turai a China a jiya Lahadi ya bayyana nadama a game da rashin wani kai wa kwarin ci gaban da aka samu a tattaunawar kasuwanci da ake yi da Beijing.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa Bankin Duniya ya yi gargadin cewa 'yan Najeriya sama da biliyan 7 ne za su iya fadawa cikin mummunan talauci idan gwamnati bata hanzarta tallafa musu ba.
Idan kika dubi cire tallafin man fetur da kuma rage darajar naira da aka yi, ababe ne wanda za su iya kara wato nauyi ga talaka.
A cikin shirin za ku kuma ji cewa an kashe mutum biyu a wani fadan kabilanci da aka yi a karamar hukumar Karim Lamido a jihar Taraba.
A yanzu haka jami'an tsaro da gwamnatin jihar da gwamnatin tarayya suna iya kokarin su ga cewa an kawo zaman lafiya a wannan gurin din, amma an lalata dukiyar mutane, an yi kashe-kashe. Wannan kuma kaga wani abu ne, duk wanda yake kaunar zaman lafiya ya Allah wadai da shi.
Kamar kowace safiyar Litinin, yau ma muna tafe da shirin Ciki da Gaskiya na Sarfil Hashim Gumel, amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wasbahin wannan rana ga labaran duniya. Fada tsakanin sojojin Sudan da mayakan RSF ya tsananta a jiya Lahadi a sa'ilin da yakin da ake gwabzawa a babban birnin kasar da kuma yammacin yankunan kasar ya shiga mako na 12 ba tare da alamun kawo ƙarshen fada cikin lumana ba. An ji karar hare-hare da makaman artillery ta sama da kuma harbe-harbe a ƙasa, musamman ma a birnin Omdurman da kuma babban birnin Khartoum, yayin da rikicin yake dada ƙara matsalolin jin kai, kana yake barazanar saka wasu yankunan cikin fadan. A wata sanarwar rundunar RSF ta fada cewa ta harbo wani jirgin saman soja da jirgi mara matuki a bahari, amma bangaren sojin Sudan ba su mai da martani ba. Muna cikin zulmi a kulliyaumin hare-haren dada muni suke yi, Nahdi Salah, wani mai shekaru 25 a duniya mazaunin Omdurman, ya sanar da kamfanin dillancin labaran Reuters ta wayar tarho. Wata kungiyar kasashen musulmai mai mambobi 57 ta fada a jiya Lahadi cewa akwai bukatar a dau matakan haɗin gwiwa domin hana wulakanta Al-Qur'ani mai girma, kana ayi amfani da dokokin kasa da kasa wajen hana kiyayyar addini bayan da aka kona Al-Qur'ani a wata zanga-zangar da aka yi a kasar Sweden. Sanarwar da kungiyar haɗin kan musulmi da ake kira OIC, wadda galibi al'ummar kasashen musulmai ne, an fidda ta ne bayan wata ganawa ta musamman da kungiyar ta yi a Jidda, babban birnin Saudiya, ranar Laraba, domin tattauna al'amarin da ya auku. Dole ne mu ci gaba da tunatar da al'ummar duniya game da bukatar yin amfani da dokokin kasa da kasa cikin gaggawa, wato dokokin da suka haramta duk wani abu da zai kawo kyamar addini, babban sakataren OIC Hussein Ibrahim Taha ya faɗa. Jakadan tarayyar Turai a China a jiya Lahadi ya bayyana nadama a game da rashin wani kwakkwaran ci gaba da aka samu a tattaunawar kasuwanci da ake yi da Beijing, yayin da kasashen tarayyar Turan suke neman rage dogarin tattalin arziki kan babbar kasar da ke nahiyar Asiya. Kungiyar tarayyar Turan ta dakatar da kokarin ganin cewa kasashe mambobinta da majalisar dokokin tarayyar sun amince da wata yarjejeniyar saka hannun jari da aka cimma da China a ƙarshen shekara ta 2020 bayan kwashewa shekaru 7 ana tattaunawa, biyo bayan bambance-bambance da aka samu game da haƙoƙin ɗan adam a yankin Xinjiang, wanda mafi akasarin al'ummarsa musulmi ne. Yanzu da dangantakar ta yi tsami, ita ma tarayyar Turai a watan Mayu ta yanke shawarar sake duba matsayarta a kan China domin rage dogarin tattalin arziki a wani lokaci da ake kyautata zaton Beijing na taimakawa Moscow a yakinta da Ukraine. Ina takaicin bayyana cewa muna mun tattauna a game da batutuwan tattalin arziki da kasuwanci da ba a samu wani ci gaba a cikin shekaru da suka gabata ba, a cewar jakadan tarayyar Turai George Toledo a wani taro a Beijing. To ana shan labaran daga nan sashin Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC.
Anjima kadan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyan, amma kafin nan Bankin Duniya ya yi gargadin cewa idan gwamnatin Najeriya ba ta hanzarta kawo wa 'yan Najeriya tallafi bayan kara kudin man fetur da aka yi ba, to za a samu karin mutane miliyan 700,000 da za su shiga mummunan talauci. Masana tattalin arziki da wasu 'yan Najeriya sun yi fashin baki akan haka a daidai lokacin da bangaren gwamnati ke cewa komai na tafiya daidai, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta hada mana.
Bankin Duniya ya yi wannan bayanin a rahotonsa na bunƙasa ci gaban Najeriya da ya fitar a ƙarshen wannan makon, mai ɗauke da sa hannun Alex Tienat, wanda shi ne ya wallafa rahoton. Rahoton ya ce an samu mutane miliyan 4 da suka shiga halin talauci a watanni 6 na farkon wannan shekara. Bankin ya ce a yanzu haka idan gwamnati ba ta kawo wa 'yan ƙasa ɗaukin kayan tallafi ba, to za a samu ƙarin mutane miliyan 7.1 waɗanda za su shiga mummunan talauci, kuma haka zai kawo jimlar zuwa mutane miliyan 11.1 a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Shu'aibu Idris Miƙati ƙwararre ne a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa. Ya yi nazari cewa
magana ce wanda tana kan hanya. Babu shakka idan kika dubi cire tallafin man fetur da kuma rage darajar naira da aka yi saboda an hada alƙaluman ƙididdiga na kudaden da ake karban ga kasai kudin ketare, wato abinda muke kira a turance exchange rate, da kuma tunanan da ake na za a cire wani tallafi da ake bayarwa akan farashin da ake saida mana makamashi wato wutar lantarki, ababe ne wanda za su iya ƙara wato nauyi ga talaka, ba kuma talaka ba ma hamni kudin. Ƙasashen duniya da yawa da sukan samu kansu a cikin irin wannan hali sukan yi yunkurin su kawo wasu tsare-tsare da akan kira su palliative ko kuma tallafi saboda marasa ƙarfi su samu su ci gaba da rayuwarsu. Miliyan 7 da ita babban bankin duniya ta yi ikirarin za su iya shiga matsanancin talauci, ana watana ne alƙaluman kila ma za su ninka wannan kamar su 4 ko ma fiye, aƙalla watakila mu ƙara samun mutane miliyan 30 ko zuwa 45 ma za su ƙara shiga matsanancin talauci.
Shi ma masanin tattalin arziki kuma saddaunan Misau Ahmed Iliyasu ya ce in har ana son tattalin arziki ya bunƙasa a ƙasa, to fa sai gwamnati ta ɗauki wasu matakai kamar kashi 3.
Matakai da ya kamata gwamnati ta ɗauka don samun sauƙin al'amura ana iya kasa su kashi 3. Ya kamata a ce ana amfani ko kuma an yi amfani da kuɗin da aka ƙwato daga waɗanda aka ce sun sace kuɗin ƙasa. Rahotanni da yawa sun nuna an karɓo kuɗaɗe masu yawan gaske. Shin a ina suke? Lallai a fito da su a yi abubuwa wanda za su taimaka wa ƙasa arzikinta ya ƙaru. Mataki na biyu shi ne na ɗan lokaci, wanda za a farfaɗo da ƙananan masana'antu don sarrafa kayan masarufi da suka shafi talaka. Mataki na uku shi ne farfaɗo da manyan kamfanoni da za su ƙera ko kuma harhaɗa kaya da ake buƙata cikin ƙasa da wajen Najeriya. Wato bunƙasa noma shi ma zai shigo cikin wannan nau'i, saboda shi noma yana buƙatar shiri na musamman kafin a samu amfanin shi.
To sai dai ɗaya cikin jami'an wayar da kan al'umma na jam'iyyar APC, Hajji Amariya Ibrahim Baba, ta ce tuni har gwamnati ta riga ta ɗauki matakin kawo wa 'yan ƙasa sauƙi.
Ina tabbatarwa 'yan Najeriya cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu yana tattaunawa da ƙwararru masana tattalin arzikin ƙasa waɗanda ba dare ba rana suna neman mafita ba tare da ɗaukan lokaci ba za su samu bakin zaren wajen kawowa 'yan ƙasan Najeriya sauƙin rayuwa bi izininlah. Dole farashin mai zai sauko, tsadan kayan abinci da kayan masarufi zai sauko, za a inganta kiwon lafiya, za a samu wadatuwar wutan lantarki, yanda ƙananan masana'antunmu da manyan za su farfado, matasanmu za su samu abin yi. A yanzu haka ina da labarin cewa matasanmu sun yi amfani da ƙwaƙwalwansu, sun fara ƙirƙiro mashina da suke hawa a caɓa, sai su yi mata abin da za su yi mata bisa basira, suna tafiya da ita da ruwa suke zubawa maimakon mai. Biiznillahi ta'ala, Allah Ubangiji zai mana muwafaka a Najeriya.
Abin jira a gani shine tsawon lokaci da zai ɗauka kafin a kawo wa 'yan ƙasa sauƙin ko na sayan man fetur lita ɗaya kan naira 540 ko 550, ko litar man fetur zai koma naira 100 a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Aisha da ci gaban labaran duniya.
Wata marubuciya kuma mai binciken laifukan yaƙi 'yar Ukraine wadda ta samu rauni a wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai kan wani gidan cin abinci a makon da ya gabata ta mutu, a cewar kungiyar da ke rajin yancin bayyana ra'ayi ta PEN a jiya Lahadi. Victoria Amelina, mai shekaru 37, ta samu rauni a lokacin da makami mai linzami da Rasha ta harba ya lalata wurin cin abinci na Ria Pizza a gabashin birnin Kramatorsk a ranar Talata, tare da kashe mutum 12, cikinsu har da yara ƙanana, wasu da yawa kuma suka jikkata. Cike da alhini muke sanar da ku cewa marubuciyar nan 'yar Ukraine Victoria Amelina ta riga mu gidan gaskiya ranar 1 ga watan Yuli a asibitin Mekhnikov da ke birnin Dnipro, a cewar kungiyar PEN reshen Ukraine a wata sanarwar da ta sanya a shafinta na Facebook. Amelina ta je birnin ne tare da wata tawagar 'yan jarida da marubuta daga Colombia, PEN ta sanar. An kwantar da ita a asibiti bayan ta samu raunuka da yawa a ƙashin kanta bisa bayanan likitan da ya kula da ita. A ƙarshe, ranar 4 ga watan Yuli rana ce mai mahimmanci a Amurka, inda ake fariti dafa-dafan abinci a waje da shan barasa mai sanyi ga masu sha da kuma wasan wuta, wato fireworks. Duk waɗannan shagulgulan sun kuma sa bikin ranar ya zama mai cike da haɗarin gaske, musamman yadda ake samun kiyasin mutum 10,000 da ake garzayawa da su asibiti. Amma duk da haka, wasan wuta shine babban abin da a zagayowar ranar samun 'yancin Amurka, hutun ranar da aka shafe shekaru 247 ana yi. Muhimman abubuwan da ya kamata a yi sani game da ranar 4 ga watan Yuni sun kunshi asalin wannan ranar, wato na hutun, da kuma yadda wasan wuta ya kasance daga cikin al'adar bikin ranar. Ana bikin ranar ne don murnar kudirin ayyana samun 'yancin kai na bai ɗaya da wakilan yankunan Amurka ta Arewa suka zartar a karo na biyu a ranar 4 ga watan Yuni na shekara ta 1776. Wata takardar da ta sanar da cewa yankunan Amurka ta Arewa sun samu 'yanci daga Birtaniya.
A gaida Aisha da takan rubuto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, gwamnatin jihar Taraba ta ayyana dokar taɓaci a ƙaramin hukumar Karim Lamido sakamakon rikicin ƙabilanci da ya sanadiyar kashe mutum aƙalla mutane 2 da kuma ƙona ƙauyuka fiye da 7 da kuma asarar dukiyoyi masu ɗimbin yawa. Ma'aikatar 'yan sandan jihar dai ta tabbatar da aukuwar lamarin. Ga dai Salisu Lado Garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
Umarnin gwamnatin da ya biyo baya rashin fahimtar juna da kartan ƙasa da nuna wa juna ya za da ya ɓarke tsakanin 'ya'yan ƙabilun Karimjawa da kuma 'ya'yan ƙabilun Wurkunawa da ke yankin ƙaramar hukumar Karim Lamido a jihar Taraban, lamarin da ya yi sanadiyar kashe rai aƙalla 2 da kuma ƙone ƙauyuka sama da 7 da hadima da asarar dukiyoyi da dama. SP Usman Abdullahi shi ne dai kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban, wadda kuwa ya tabbatar da akuwar lamarin.
Samun ƙone a kauyuka kaman guda 7 na kuma su yan kabilan Wurkunawa ne wanda ake tuhuma cewa su yan kabilan Karenja su suka je suka sawuta a wannan garuruwan wanda gidaje da dama su kone wanda a yanzu haka an sake shiga wayannan gurare don a sake samar da zaman lafiya kuma da yuwan a gano usuwa suke da hannu cikin wayannan kone-kone da ya kai ga rasa rayuka guda 2
to ko menene ma bangaren kabilun Wurkunawa za su ce akan wannan batu tambayar kenan da nayi wa honorable Tanko Bambo Adami wanda ke zama jigo a bangaren kabilun Wurkunawa mazauna yankin karamar hukumar Karim Lamido a jihar Taraban wanda yace
sun kashe mana yaro daya a take daya an kai shi asibiti dazuma ya rasu suka bi kauyuka 7 suka kone kauyukan da suka kone kage sun kone sarkin kudu sun kone garin Galadima akwai wani gari kusa da Marwa sun taba sun kone Bargadan sun tafi Salaminkala sun kone Salaminkala sun zo kuka Kashalla sun kone suna hari za su je mutum daya kuma babban birnin mu ne
Karim Jawa mazauna yankin Karim Lamido dai cewa suka yi wannan al'amari an dade ana kongaba kombaya akan batun kamar da yadda Alhaji Ahmed Umar Tanko Karim wanda yace kamata yayi su iyaye su tattaro hankali su jibge shuguri guda domin a koma a zauna da dukkanin bangarorin
to muka ga da muna cikin garin akwai wasu kauyuka ma bayan gari Wurkuna kuma yana bayan gari akwai cikin garin amma mu ne masu gari mun fi shiga cikin gari kuma ba zan mu so kuma mu tare wani fitina cikin gari su ba mun aure kiya mun zama daya to mu iyaye kuma da su gaban ya kamata mu koma ko da bangaren kuma bangaren su a dakunan yar mu ne kiyan garin wurin nan ya kamata kowa kuma kauyen su ya tattara an wantu kabilan su a dakunan mutanen
shi kuwa honorable Muhammad Audu AA lawyer wanda ke zama dan majalisa mai wakiltar mazabar Ardokola Lau da kuma Karim a majalisar wakilai na tarayyar Najeriya wanda yace
a yanzu haka jami'an tsaro da gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya suna iya kokarin su su ga cewa an kawo zaman lafiya a wannan gurin din kuma yanzu da muke magana da kai ina tabbata cewa a reportin da na samu yau abubuwan dan ya dan kwanta kadan amma an lalata dukiyar mutane an yi kashe-kashe wannan kuma kaga wani abu ne duk wanda yake kawo zaman lafiya ya Allah wadai da shi ya kamata su ji tsoron Allah su tsaya su yi tunani wannan abu da suke yi fa dukkan ana dada lalata gurin ne wanda in babu zaman lafiya babu development
wannan al'amari dai ya faru ne a yankin Karim Lamido a jihar Taraban lamarin da ya yi sanadiyar kashe rai akalla 2 da kuma kona kauyuka akalla 7 Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya
a gaida Lado Salisu Garba da wannan rahoto Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka za a koda yaushe za a iya samun mu a shafukanmu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ko ga shirin mu.
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙin dan Adam. A yau za mu fara duba batun bacewa wani yaro mai suna Elijah wanda aka sace a Abuja tun shekarar 2019. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Shirin zai duba korafin wata uwa a Abuja mai suna Esther Tanko da ke zaune a yankin Ushafa a birnin tarayya Abuja. Wacce ta bada labarin yadda wasu miyagun iri da kan sace yara suka shammace ta ta hanyar daukar ta a motar su inda suka dauke danta mai suna Elijah. Ita kuma suka barta cikin dimuwa a gefen titi. Akasin ya faru ne a 2019 inda daga bisani rundunar bincike ta babban spetin yan sanda ta musamman ta gano wasu yara a kudancin Najeriya inda Esther ce lalle ta ga danta Elijah a cikin su
ina dawo a 2019 sai na iske wata mata da wani namiji suka ai tambaye ni suka gaishe ni sai na ansa musu ban san miya gun mutane bane suka tambaye ni suna son fili ne ce ni bana sadda
ina kike yin aikin nan
a Back of Pottery King's Life Academy a Ushafa na iske su suka tambaye ni suna son fili ne ce ni ba mai sadda fili bane yaro na bai da lafiya da gangane ban san lokacin da na shiga motunsa ba wai za su siya min magani da na kai dutse sai suka ce soka da na soka sai suka ce suka ɗauka yaro na da suka ɗauka shi sun wuce a cikin mota. Na sai a gurin kaman wawa ban gane da jikina ba, ban gane da kaina ba. Na kai kaman awa nawa sai na gane da jikina, na ce Allah ina kake, ina yaro na. Sai wani ya ce min wai me ya faru, sai na yi mashi bayani. Ya ce to in je police station Dutse. Sai na je police station cikin Dutse a kasuwa.
Amma iska akwai abin da suka yi miki ne kamar kin ci kin fita daga cikin hankalinki?
Eh, sun yi min wani abu ne don sun shafa min wani abu ne a jiki. Sai na tafi cikin police station a cikin kasuwa, sai sun ce su ba za su iya case din nan ba. In je FCDA police station Kubwa. Sai na tashi na ce kurin, sun ce su ba za su iya magana din ba. Tunda ina fita daga Ushafa ne, ni in tashi in je Buhari police station. Sai mun wuce police station har karfe 9 na dare da su yayan mai gidana. Sai muka yi masu bayani, sun ce mu dawo da washegari. Suka ce mu dawo washegari, da muka je washegari suka yi muka, na yi masu bayani yadda nake maku duka a cikin wannan lokaci.
Wato ma na yi ta di wannan motar da mutanen sun suna mutanen da ke motar su nawa ne?
Su hudu ne a cikin mota, mata biyu, maza biyu.
Waɗanne irin mutane ne?
Waɗannan za a kira su kaman chai a trafika, kuma chai masu sata yara ne.
Yawwa, motar sai ta ci gaba da tafiya kawai suka bar kuna?
Ya wuce.
Yawwa, kin je ofisoshin yan sanda? Ni yan sanda suka gaya miki?
Suka ce min to karan da mu za ka yi bincike. Sai washe gari aka yi bincike, suka doka waya suna tracking, ba mu gane ba. So muna cikin shekara 20, sai suka ce min wai.
Kuna da bayan shekara ɗaya kenan, 2020?
Sai suka ce min wai ina nike, aduwa na yana dame su, za su kawo min yaron. Na ce duk ina da suka ije shi za a kawo min yaro, don an riga an gane kasar Najeriya duka wai an karba min yaro, ba wai yana wasa ne ba. Sai sun ce to.
Okay, kina nufin su da yan sandan sun gano inda yaron yake kenan?
Sai wani rana ne na gan yaro ne a television, suna ce ina san yaro, wanda ya san yaron shi a bata yanzu ya duba gurin. Sai na tashi na je police station a Buhari. Wurin da na kai kara, sai suka bani IPO. Da muka tashi sun ce ma kada mu kira dangin su mai gidana, mu je tare da mai gidana da wani direba ya kai mu, direba ogan mai gidana. Da muka je SAS din nan, sai IPO na SAS ya ce mun an saye yaro na miliyan.
SAS cikin Abuja na Abatuwa din nan.
Abatuwa. Sai ya ce wai an saye yaro miliyan 8 ba, ana so a basu miliyan 5. Daga Port Harcourt.
Wai za a ba miliyan 5.
Wai su. Na ce to ni ba ni da miliyan 5, ni ba ni da miliyan 8, amma Allah ne ya bani yaro.
Kuma ma'ana da aka dauki yaron ki an sai da shi miliyan 8?
Wai su riga sun sai da yaro daga Port Harcourt zuwa bani, aka gan shi da suka yi tracking. Na ce to wai wanda mata sai yaro din, wai matan pastor ne, wai ta ce an bani yaro wai za ta mutu. Na ce to kuwa ta mutu ta yarda da Allah, ni dai ku bani yaro. Sai su kawo yaro, sai Abba Kyari ya ce mu ni yaro wannan
na Abba Kyari dan sanda wanda yanzu ake bincike a kansa.
Sai ya ce mun wai yaro na ne, to yana orphanage, hoton da na nuna musu wannan hoton yaro din ne, amma hoton da aka ɗauka masa can a ba din nan gashi nan hoton din daidai. Bari su je su kawo yaro din. Da ana kawo yaro din ya gamu, sai ya zo ya rike ni a jiki. Da ya rike ni a jiki ya ce ga baban shi, ga maman shi, ga yayan shi nan.
Ya gane ku kenan?
Ya gane mu.
To kasancewar Abba Kyari na zaman shari'a a gidan yaron kuje bisa tuhumar da aka fito da ita da hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi NDLEA. Lauyansa Barista Hamza Nuhu Dantani ya yi magana da nuna lalle yaron yana nan gidan marayu, kuma suna goyon bayan a fita ƙetare don yin bincike, ko da dai a fahimta su ba lalle bane Esther ta yi nasara.
Sunana Barista Hamza Nuhu Dantani, a matsayina na lawyer mai zaman kanshi ina da cikakken bayani kuma sanya akan wannan kesi tun lokacin da aka fara shi. Wannan abin da ya fara kawo kesi nan ma ba ma ita bace ma complainer ba, ita bace ta kawo karan kesin. Wata ne daban ta je Human Rights Radio, Birkiti Radio, wajen Ordinary President Ahmed Isa, tana neman yaronta, an sace yaronta. Shi Ahmed Isa sai ya kira Abba Kyari, ya ce Abba Kyari wannan aikin ku ne, ku ne da mun masu kama kidnappers, kuma na san kai jajirtacce ne wajen nemo ma mutane haƙƙinsu ko kuma ƴan uwansu da aka sace. To garin dabarunsu da tracking da su abubuwa, ina jin sai aka je aka kama waɗanda suka sace yaron nata. Mace ce ma ina gani. In yamre ne ina gani daga inu suke. Dama in sun sace yaran suna zuwa garuruwa daban-daban suke sace yara sai su kai su inu su ce su sayar da su. To da aka kamo su aka kawo su garin bincike ne aka zo aka tadda ashe ba yaro ɗaya bane suka sace sun sace yara sun kai kusan guda bakwai ko takwas. To daga cikin yaran da aka samu a hannunsu shi ne aka samu wannan yaron matan wannan wanda ta zo ta kawo ƙara wajenka. Amma asalin wannan matan da ta kawo ƙaran an samu ƴatta ambata an rabu da ita. Ita ta zo da duk wasu shaidu akwai waɗanda suka zo suma suka ba da shaidu aka ɗauki ƴaƴansu aka ba su akwai kuma waɗanda kuma ba a samu iyayensu ba. To daga cikin waɗanda ba a samu iyayensu ba sai aka zo aka yi press briefing. Shi Frank Mba shi ne jagoranci Frank briefing ɗin da yake shi ne first PRO. Aka zo aka tallata aka ce duk mutanen da suka san ƴaƴansu sun ɓata to su zo ofishin SAS da ke nan Abuja. Ita wannan matan ta zo. In fact kafin ta zo ba mutane biyu sun zo sun yi claiming cewa wannan yaron ko wani yaro ya gan shi haka a cikinsu wannan yaron ɗansu ne. Ita ma ta zo ta ce wannan yaron ɗanta ne. Garin bincike ana so a tabbatar wane ne halattaccen mai yaron a ciki. Sai aka ce to a tafi a yi DNA test. To duk zuwan da suke yi duk lokacin da ake samu su kafin a je a yi DNA test ɗin duk zuwan da za a yi za a ba su rana a ce su zo lokaci kaza. To duk zuwan da za su yi billahi allazi la ilaha illa huwa abba jari ne yake ɗaukar nauyin su zuwan su da dawowan su duk kuɗin da zai ba su hatta kuɗin da za su koma su ci abinci wallahi abba jari ne yake yi. In fact akwai wata mata daga Enugu da ta zo ita kam nata ma ya zama wasu saboda ita ko takalmi da za ta zo da shi ma in kaga takalmin za ka yi mamaki saboda duk lokacin da suke zuwa yawanci da yin bane ka san shi abba jari yawanci in je yi ne yana aiki da yin ma zai ƙara koma kwana yake a ofis. To yawanci da yamma idan ya zo zai kwana ni ina tashi daga ofis ina sai in zo da yake kasan sai in zo ofisin ina ɗan yi raka to a lokacin nake gane me yake tafiya ta inda na san labarin kenan. Hakikanin abin da zai tabbatar da gaskiya a boda ɗaya ne shi ne DNA test.
Masu raro saboda kwarewar lokaci a biyu mako mai zuwa inda za mu ɗaura daga inda muka tsaya kan wannan al'amari mai ban mamaki da tausayi. Yanzu a madadin Nasara da Mele Kaya daga nan birnin Washington DC ni Sarfili Hashin Gumel ke cewa muka kasance lafiya.
To madalla a gaida Sarfilu da shirin ciki da gaskiya. Da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
To a takaice fada tsakanin sojojin Sudan da mayakan RSF ya tsananta a jiya Lahadi a sa'ilin da yaƙi da ake gwabzawa a babban birnin ƙasar da kuma yammacin yankunan ƙasar ya shiga mako na 12 ba tare da alamun kawo ƙarshen fadan cikin lumana ba. Wata ƙungiyar ƙasashen musulmai mai mambobi 57 ta fada a jiya Lahadi cewa akwai buƙatar alauma matakan haɗin gwiwa domin hana wulaƙanta Alƙur'ani mai girma kana a yi amfani da dokokin ƙasa da ƙasa wajen hana ƙiyayyar addini bayan da aka ƙona Alƙur'ani a wata zanga-zangar da aka yi a ƙasar Sweden. Jakadan tarayyar Turai a China a jiya Lahadi ya bayyana da nadama a game da rashin wani wato kwakkwaran ci gaba da aka samu a tattaunawar kasuwanci da ake yi da Beijing yayin da ƙasashen tarayyar Turan suke neman rage dogarin tattalin arziki kan babbar ƙasar da ke nahiyar Asiya. Wata marubuciya kuma mai binciken laifukan yaƙi ‘yar Ukraine wadda ta samu rauni a wani harin makami mai linzami a Darasha ta kai kan wani gidan wani cin abinci a makon da ya gabata ta mutu a cewar ƙungiyar da ke rajin ‘yancin bayyana ra'ayi ta PEN a jiya Lahadi.
To masu sauraro da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi da zai zo da ƙarfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wanda zai zo daidai da ƙarfe 7 agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin wato Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawe da ya shirya kuma ya ba da umarni da injiniyanmu na wannan safiyar Mr. Zubair. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.